This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sasha Hausa na Maryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Jama'a masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Da fatan kuna cikin koshin lafiya. Maryam Dauda ce tare da Hawwa Sharif da sauran abokan aiki. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na rana a yau Alhamis, 5 ga watan Satumba na shekarar 2024. To kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, da farko ga kanin labarai.
Hamas ta zargi Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu da yin kafar angulu ga samar da yarjejeniyar tsagaita wuta a yakin da ake yi a Gaza. Dubban dalibai da sauran jama'a sun taru a babban birnin Bangladesh a cikar wata guda da izakiyar tsohuwar Prime Minister Qasem Sheikh Hasina. Kasar Heshi ta fadada dokar tabbacin da ta ayyana zuwa ko ina a fadin kasar.
To a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa jama'a a jihar Sokoto na ci gaba da maida martani game da makudan kudaden da ake kashewa wajen ayyukan raya kasa a jihar, musamman a baya-bayan nan akan batun gina ko gyaran rijiyoyin borehole.
Ni da gaskiya na ra'ayi wannan abinda abinda ya kamata ga talakashi a dincin gada ka waya gaskiya shi babban matsala da talakashi take wanda ka iya sashi komi.
Muna tafa da ƙarin bayani nan gaba. Bayan haka za ku ji cewa mazauna yankin iyakar Najeriya da Niger sun koka a game da matakin babban kamfanin NNPC na Najeriya na ƙarin kuɗin mai, inda suke fargabar ƙarin zai ƙara tsananta tashin farashin kayayyakin masarufi. Kamar yadda muka saba a kowace ranar Alhamis a wannan lokaci, yau ma Hawwa Umar za ta gabatar da shirin lafiya uwar jiki wanda ya tattauna akan batun ƙalubalen ƙarancin jini da ake bada gudunmuwa a asibitin gundumar mayayi da ke jamhuriyar Niger. Amma yanzu dai sai a gyara zama a saurari labaran duniya kashi na farko.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da yamma ga labaran mai karantawa Hawwa Sharif. A ran Alhamis dinnan ne mayakan Hamas suka yi zargin Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu da yin kafar angulu ga samar da yarjejeniyar tsagaita wuta a yakin da ake a Gaza. Kwana guda bayan Netanyahu ya ce Isra'ila za ta hada karfin soji da tsayuwar daka wajen cimma bukatunta. Wata sanarwa da Hamas ta fitar ta ce tattaunawa game da samar da sabuwar yarjejeniyar tsagaita wuta ba ta da wani amfani, tunda tuni kungiyar ta amince da wata yarjejeniyar da Amurka ta gabatar a watan Yuli. Sanarwar ta kara da cewa mun yi gargadi kan afkawa cikin tarkon Netanyahu, inda yake amfani da batun tattaunawa wajen tsawaita zaluncin da yake karsinawa. A yayin wani taron manema labarai a ranar Laraba a birnin Kudus, Netanyahu ya ce Isra'ila ta amince akan wata yarjejeniyar tsagaita wuta, amma Hamas ta ƙi ta amince. Dubban dalibai da sauran jama'a ne suka taru a ranar Alhamis ɗin a babban birnin kasar Bangladesh sakamakon cika wata guda cir tun bayan da wani yi gagarumin borin da dalibai suka jagoranta sakamakon wani tsari da zai duka samar da ayyukan gwamnati na lokaci-lokaci ya hambarar da tsohuwar Prime Minister kasar Sheikh Hasina daga mulki. Hasina ta ranta a nakare ne zuwa India a ranar 5 ga watan Agusta bayan shafa makonni ana tashin hankalin da ya sanadiyar mutuwar mutane sama da 600 da ya hada da dalibai. Tashin hankalin ya kawo ƙarshen shekaru 15 da Prime Minister ta tafi, wato da tafi kowane shugaba daɗewa a ƙasar, da ta fara wani wa'adin na hudu a jere a watan Janairu, biyo bayan wani zaɓe da manyan jam'iyyun adawa suka ƙaurace mawa kan abin da suka kira da rashin sahihancin shi. Kasar Heshi ta fadada dokar tabacin da ta ayyana zuwa ko ina a fadin kasar, cewar mai magana da yawun Prime Minister kasar Gary Connell a jiya Laraba, a daidai lokacin da kasar ta yankin Caribbean ke gumurzu da kungiyoyin yan daba da suka kwace wasu bangarori daban-daban na birnin kasar da dama, suka kuma fara fadada a yankuna da ke makwabtaka. An sa ofishin kula da al'umma na Heshi wanda ke babban birnin kasar Port-au-Prince karkashin dokar tabacin a ranar 3 ga watan Maris a lokacin mulkin Ariel Henry bayan da ayyukan kungiyoyin ƴan daba ya yi kamari da ya durkusa da babban birnin wato Port-au-Prince dubban bursunoni kuma suka arce daga gidajen kurkuku har sau biyu. An rika sabunta dokar ta bacin akai-akai inda aka rika hadawa da sabbin bangarori a dokar da ya hada da yankin manoma na Antibonet da ya yi fama da hare-haren mafiya muni da bangaren tsakiya na Nipele da ke yankin kudanci. Ana sauraron labaran daga nan sashen Hausa na murya Amurka birnin Washington DC.
To kafin ku ji karshen labaran duniya za mu leka bangaren rahotanninmu. Ana ci gaba da cece ku ce a Najeriya akan yadda shugabanni ke kashe makudan kudade wajen bayar da kwangiloli dan ayyukan raya kasa da suke aiwatarwa. Ko a kwanan nan batun gina ko gyaran rijiyoyin borehole da aka warewa makudan kudade ya ja hankalin jama'a sosai, ko da yake gwamnatin jihar Sokoto ta kare wannan matakin. Wakilin muryar Amurka Muhammad Nasir ya aiko mana da wannan rahoton daga Sokoto.
Fatar kowa ce gwamnati ba ta wuce ta samarwa jama'a ayyukan da za su ce madalla, su ji daɗi kuma su amfana da ayyukan. To sai dai wasu lokuta wasu mutane na kallon kudaden da ake warewa ga aiwatar da wasu ayyuka sun wuce kima har suka riƙa riri ta magana a wurare daban-daban. Alal misali a jihar Sokoto da ke arewa maso yammacin Najeriya, a shekarar da ta gabata majalisar zartaswa ta aminta da bayar da ayyukan raya ƙasa masu yawa akan makudan kudade, abinda har ya ji hankalin jam'iyyar adawa ta PDP ta yi magana ta bakin kakakinta.
Wannan a tunaninmu ana so ne kawai a tsala ma ƴan nan kwangiloli kuɗi domin a haitar da waɗansu kuɗaɗe domin a yi amfani da su ta wata hanya ko kuma azurta waɗansu mutane.
A lokacin shi ko kwamishinan yaɗa labarai na jihar ya amsa wa jam'iyyar ta adawa ta PDP da cewa,
na farko dai Edwin da ya san Najeriya ya san canjin da anka samu ga farashin rayuwa ita kanta. Na tabbata ko mi ka sani yau farashi ne ya yi ribanyawa sau biyu.
Sai gashi kwanan nan a lokacin rangadin ƙananan hukumomi da gwamnan jihar ke yi tare da kaddamar da bayar da ayyukan raya ƙasa ya furta wani aiki da gwamnatinsa ta bayar wanda ya ja hankalin jama'a da dama.
An ba da gyaran bohol har guda 25 akan kuɗi naira ₦1.1 billion.
Daga baya dai kwamishinan kare muhalli Nura Shehu Tangaza ya fito fili ya yi bayani wanda ya saba da maganar da gwamnan ya yi.
Wannan boholes ɗin sabbi ne aka yi. Kamin zo mai gargona ba bohol wurin bali a yi maganar zancen gyara. Sabbi ne hul aka zo aka yi shigo shigo wata aka yi su. Kowa san wannan yake yana fama da matsalolin samun ruwan sha sosai kamin gwamnati ya zama gwamna. Ya zuwa da shi da bankin duniya suka yi haɗaka suka yi wannan bohol ɗin guda 25.
Kuma ya ce ba ayyukan samar da rijiyoyi kadai zai ci waɗannan makudan kuɗaɗen ba.
Akwai shuka ta da an kai kilomita 40 wurin zuwa hanyar Gwarayo, sannan kuma aka zagaye su da waya. Akwai kuma hekta 500 da aka ƙasar busassawa da aka zo aka yi shuke-shuke aka raya ta, nan ma aka yi bohol wurin kuma aka zagaye su da waya. To wannan haɗaka ne. Kuma idan za ka je kohe jiha da ake wannan aikin za ka kuɗin ba noman ci gare su ba da Sokoto da wannan jihohin.
Hausawa dai sun ce magana zarar bunu kuma ra'ayi riga ne. Akan haka jama'a ke ta tofa albarkacin bakinsu akan wannan batun, inda wasu harshe gube suke yi a shafukan sada zumunta na Facebook. Kuma akan haka ne na ji ta bakin 'yan jihar Sokoto waɗanda su ne ake yi wa ayyukan.
Sunana Abubakar.
To menene ra'ayinka?
To mai gida ra'ayina guda ne gaskiya bai da cewa wannan kuɗin sun yi yawa ga gyaran wannan abin da an gaci gaskiya, don saboda ko cewa an kai a ce miliyan 50 bohun nawa za su yi balantana ma a ce wai gyaran su za a yi, gyara na ɗaya za a yi ba wai yi na za a yi ba.
Kwamishina Heto ya ce ba gyara za a yi ba sababi ne za a yi, me za ka ce?
Ni dai jin ni an ce gyara na za a yi ba wai wasu na za a yi ba.
Ni abin da ra'ayi na gaskiya shi ne duk yunkurin da gwamnati ta ce za ta yi kai talaka ba za ka iya stofin ɗinta ba ga abubuwan da za ta yi. Gaskiya duk kuɗin da za a haso a gwamma a haishe su a yi aikin talakawa in dai za su amfana da aikin da za a yi.
A to gaskiya wannan ra'ayi ne yana faɗi ko ba gaskiya ba, saboda shi lamari an ka ce na al'umma na kuma an ce talakawa kenan, don haka kowa da irin shi garin abin da yake gani ya kamata na a taimaka ma talaka, to kowa da ra'ayi ne. Ni dai gaskiya na ra'ayi wannan abin da abin da ya kamata ga talaka shi abincin gada ka waya. Gaskiya shi babban matsalar talaka yake take wadda ka iya sashi komi.
Masana dai na ganin cewa wannan ba sabon abu bane ga 'yan siyasa a ko'ina cikin Najeriya har ma da wasu kasashen duniya. Sai dai abin da ya kamata a duba a Najeriya shine yanayin da talaka yake ciki, a yi masa abin da zai fi amfaninsa. Muhammad Nasir, muryar Amurka, daga Sokoto a Najeriya.
Madalla a gaida Muhammad Nasir, shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga ƙarshen labaran duniya.
A yau Alhamis, sojojin Ukraine suka ce sun harbo jirage marasa matuƙi guda 60 daga cikin 78 da Rasha ta kai hari da su a sassan yankin ƙasar. Dakarun tsaron sararin saman Ukraine sun ce sun kakkaɓo jiragen marasa matuƙi ne a yankunan Cherkasy, Chernihiv, Dnipro, Kharkiv, Kherson, Kronovakhiv, Kyiv, Poltava, Vinnytsia da sauran yankuna. Gwamnan yankin na Dnipro, Sahi Lesak, ya faɗa ta kafar Telegram cewa wani harin da Rasha ta kai ya lalata wani gurin gine-gine da kuma ya raunata mutane guda biyu. A Kherson, jami'an sun ruwaito cewa hare-haren ta sama da Rasha ta kai ya faɗa akan cibiyoyin lafiya biyu ya kuma raunata wasu mutane biyu.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma za mu sake komawa bangaren rahotanninmu. Bayan da babban kamfanin mai na NNPC a Najeriya ya yi ƙarin kuɗin mai, mazauna bakin iyakar Nijar da Najeriya sun koka akan matakin. Duba da cewa tun a lokacin da kamfanin ke sayar da man a ƙasa da naira 700, naira 1000 ake saida shi a wannan yankin. 'Yan Najeriya da ke amfani da wannan man da ma 'yan wato 'yan Nijar da ke amfani da wannan man da ma 'yan Najeriya da ke kan iyakar sun bayyana fargabar yiwuwar tashin farashin kayayyakin masarufi sakamakon wannan mataki. Wakilin muryar Amurka Haruna Mamman Bako na ɗauke da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Al'ummomin jamhuriyar Nijar da takwarorinsu na tarayyar Najeriya da suka raba iyaka guda ɗaya ne suka soma kokawa game da ƙarin kuɗin man fetur da kamfanin NNPC na tarayyar Najeriya ya yi. Wannan ko kasancewa al'ummomin biyu na tarayyar shan man domin al'amuransu na yau da kullum da ma kasancewarsa a can baya mafi sauƙin farashi a gare su. Kuma akan haka ne Sirajo Malam Sani mai kasa ɗalibi mai karatun tattala arziki da ma'amala ƙasa da ƙasa a jami'ar Abdulmunin Jofo ta birnin Yamai ya ce yana da kyau hukumomin tarayyar Najeriya su saurari kukan talakawansu game da wannan matsalar ta ƙarin kuɗaɗen man fetur.
Kuma gwamnati saurari talakawa ne na ƙasar Najeriya ta bangaren su bugi idan ya kasance haka to dole su bugi shi ƙara idan kuma 'yan kasuwa sai ku riba gani ya kamata mu ga yadda ku kuma kanku alifi game da wannan in za ka sa motocin Nijar ko kuma kai ai motocin Nijar ya kira ku ku kaya saboda bangaren sauƙin mai sai ku dinga da motocin Nijar kaje su jira ta su matsala wannan duk ba wani abu da ku ga gani idan ka wanda ta shiga matsala ko ga dai an kokari aka yi da Allah hada cikin matsala sai an samu kuma wasu ɗan magana suka ce mutuwa wani tashin ne mun ji Allah tashin ne alheri mun ga kasan ne ga wanda kuma Allah ka mana sauki a cikin wannan tafiya da ake saboda akwai wahala na ga amma saboda duk wanda abakin boda ina da daga cikin inda an kace yo Najeriya ta samu matsala ko kuma wani abu ya da Najeriya to dole ta ji a cikin muna kokarin gwamnatin Bola Tinubu su ba gani wannan ƙarin man fetur ba alheri bane a kasan Najeriya
su ma 'yan Najeriya da ke kan wannan iyakar sun bayyana rashin jin dadin su game da wannan matsalar ta ƙarin kuɗaɗen man fetur.
Sunana Kabiru Isa Araba, ana kira na da kuma dan Butu. To dangane da ƙarin man da an kai gaskiya mu ba mu ji dadi ba saboda muna jibe an yi zanga-zanga abin ya yi sauki kuma abin da ya yi sauki ba. Shi mai ya ƙara tsada mu talaka sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ubangiji Allah ya kawo mana sauki wanga al'amari.
Bashar gaida babu dadi wallahi ya kamata a tausaya ma jama'a lalura ko wace iri tana son sauki gaskiya kowa kuka shi ke ga lalurar ga wallahi.
Sunana Haruna ƙarin mai yanzu dai sai dai mu roki Allah sauki.
'Yan Nijar da ke makwabtaka da tarayyar ta Najeriya su ma sun nuna shiga damuwa game da wannan lamarin.
Ta Umaru lallu halin da aka ciki gaskiya Allah kuma mu koma shan na Nijar tunda shi ma yanzu na Najeriya ya koma Allah iri dan mu nan zuwa gaba gaskiya na Nijar za mu koma sha na Najeriya ya hitara mu mu jira dan haka wallahi tunda litarin Najeriya yan ba ya koma dala 70 ba ko 80 to ka gani wattan ba harka ta mu gane masu kabu kabu.
Sunan Abubakar Aliyu ya kamata shawagabin nan su su diba su dan sassauta musu dan gaskiya suna cikin wani mawacin hali tunda kaga an shiga wani yanayi yanzu wanda abubuwa sun tabarbare muna tana dan shahon mu abubuwa da yawa dangance da komi na rayuwa kanmu da 'yan Najeriya.
Wannan ƙarin kuɗin mai na NPC na tarayyar Najeriya da hauhawar farashinsa daga naira 1,000 a waɗansu gidajen man a wannan iyakar yayin da ya ƙara habrawa a halin yanzu tare da fama da ƙarin farashin a bayan fage kasancewa 'yan Nijar ɗin na shan man na Najeriya ya sa tuni 'ya'yan ƙasashen biyu suka soma shan mai a gidajen mai na jamhuriyar Nijar inda ya fi sauki bisa ga na Najeriya a cikin wannan turka-turka. Haruna Mamman Bakwa na birnin Gwanne sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Gwanne a jamhuriyar Nijar.
Madalla a gaida Haruna Mamman Bako, har yanzu dai ana tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5. Bayan haka a koda yaushe za a iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka. Barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hawwa Umar. A yanayi ko lokaci na damuna akan fuskanci matsaloli na rashin lafiya kamar zazzabi, mura, amai da gudawa da sauransu. Kuma mata masu juna biyu da ƙananan yara su ne suka fi hatsarin cin karo da irin waɗannan matsaloli. A dalilin haka ne yasa shirin lafiya uwar jiki na wannan mako zai leƙa ƙasar Nijar a gundumar mayayi na jihar Maradi don jin irin ƙalubalen da babban asibitin gundumar ke fuskanta na ƙarancin jini domin ceto rayuwar jama'a idan bukatan hakan ta taso. Abokin aiki na a Maradi Mansur Sani ya ji ta bakin Dr. Abdu Alzuma Sini inda ya bayyana irin halin da bankin jinin nasu ke fuskanta.
Hali wanda ake ciki yanzu tunda yanzu kun san da shi ana tunkarin damana ko ana ciki ma damana. Tunda bangaren jini abu biyu ne. Wurin mata aihuwa, wanda suke aihuwa suna da karamcin jini. Da yaran wanda ake kawa da masassara kun san kuma masassara kizon soboro abun nan ne yace jar jini yana bata jini to cikin lokacin nan ne muke yanzu a taikace a maganar na wanda muke yanzu bangaren sundukin mu na aje jini yanzu zan ciya makongo yace babu jini yanzu akwai matsala kenan yanzu kuma cikin mataki wanda mu muke dauka a wajajen mu a kashi biyu ne a wajen mu cikin ishahara wanda muke da manya wanda manya suke zuwa su tambaye mu yaya ne ake yi shine nohare kamar ana hita cikin komin par komin muna nemo wanda suke bada jini kyauta hakan ga sai mu samu abinda muke samu mu zo mu yi aikin su mu gyara su mu zo mu aje su
wa ke dauka nan wannan aiki
wannan aikin nan ACD yana dauka kuma akwai wanda ake cewa partenaire de proximité akwai ACF suma suna dan tallafa mun cikin wannan aikin na neman jinin
mutane suna ba da hadin kai wajen ba da jinin idan an shekara kara musamman a wannan yanayi da ake ciki na rashin koshin jimaka ga al'umma
a wannan wani lokacin nan tunda yanzu lokacin ne kaman akwai rani lokacin ne abinci ma bai ishe ma mutane kwa to tunda abun wajibi ne kama ne yayi shi yasa wani bi kuma in mun tai cikin garuruwa cikin komunika kanga yawanci mata mu ce iska iskiya mazajen nan ma kuma wanda ake iska tsohi ne da yara bayiwa a debi jinin su
kamar yaya ne kuke yi hakuke samu jinin
jinin nan kayan ma mu hita akwai wanda ake cewa sensibilization muna gaya au niveau du commun muna
wayarwa
wajen merukar dukunan sai mu tai wajen CSC kuma suma yayi bangaren wayar shi wanda zai ma mutane kwa kuma akwai wanda ake cewa relay communautaire wanda suna cikin mutane kwa suma suna kar wayar kai da abin da ake zuwa ayi sannan kai ma mu zo wurin an gyara mun wurin mun san abin da muke yi mu samu cikin wurin nan kai ma mu zo kwa
duk da wannan aikin da kuke yi domin daukan mataki a halin yanzu ka nuna babu ma wani jini wadatacce a wannan banki ta ashe jini ta mai a asibiti yanzu wani irin hali ake ciki ko wani irin plan kuke dauka na gaba
yanzu plan wanda muke dauka gaba akwai wanda ake cewa comité de donor sadir kunjiya ce wanda suna ta masu bada su suke kula wanda in an tashi tunda wani bi a secondary a secondary awa biyu ko awa hudu hakan ga a tada mutu akwai wanda muna da lamban lambobin su
wanda sun bada kansu
mun san kuma kalan jinin su sun bada kansu kwa su ne wani bi in abun ya kai kakani ke sai dole sai mu tabbo su su ma cikin su suna da bazu da dole suna da list din su suna da kowa lokacin da ya bada da lokacin da ya kamata a bada to yawanci cikin wannan ne muke samu dan samu mu hidda wannan matsalan nan kwa
wannan mutane ne aka hi kawowa a cikin bukatar jini a kodon lokaci ko kuma lokaci zuwa lokaci
mata masu juna biyu wani bi tun daga daji kai mu a kawo su nan sun zub da jini da yawa hallo kuma in an zo nan in babu wani dubara wanda za a yi sai hoshi kuma bai kamata ma ne ba sa mutum dakin hoshin nan sai an sa majinin nan tukuna
sai an
tanada jini a aje sannan za a sa ta tunda wurin hoshin nan tana yi ta zubda abinda a gare ta kuma
wani irin sako gare ku ga al'umma domin ganin cewa an magance wannan matsala ta rashin jini a asibiti ta mai
wayan kai wanda ina da kaman a bangaren Bino bangaren guda wajen iyale wajen maza maza su yi ta hankuri su kama minana cewa kamar alkawali wanda sun ka dauka mace in ka armi mace ba an ka ce ka bata abin da baka da kamar ka yi gwalgwadon iyaka in ta san tana da juna biyu a zanci kula da ita akwai wasu abinci wanda ya kamata ta saba ci yana dan tallafa mata sosai kayan ta samu wurin aihuwan nan ku na biyu kuma cira wanda nace yi wajen matashi tunda an ce ba da jini sai matashi sai tunda a ce cewa kaman wanda yana da shekara 20 ba biyu zuwa 50 55 in wanda ya saba bada tunda daga nan kuma a ce cewa matashi ko to ciran nan wanda yana gare mu wajen matashi su bada kansu tunda wannan taimako ce a ce na al'umma ce kuma babban taimako ne mutane su bada kai su bada incin kai su bada lokacin su tunda wani abu ne in mutun ya zo likta akwai awoyon da a ce ma mutun ba dole ne sai wanda ba su sani ba sun ce in sun hidda ma mutun jini sai an kwantar da shi sai an maida mishi kayan shi wannan duka ba abun ne ya kamata a yi
idan an rasa jinin ba hwata ba wani irin hali ake shiga
to an buga ko ina ba a samu ba nan liktan abinda ya kamata a yi mutum a taida shi gaba a huce da ita a taida can maradi yalla can maradi ana tsammani wanda mun ka rasa nan can suna samu jinin nan a taimaka
mata jinin suke aikowa koko mutum a ke tura
a mutum a ce aikowa cikin mota ambulance wani bi ma kayan a tai can tunda muna da alaka da su muna cire su muna ce musu to wani ga wanda za mu tura ga masallanta kayan ma ta zo wani bi an ka tari an nema an samu mata
shi ma shugaban kungiyar sa kai na masu bada jini Mamman Nura Yakubu ya ce suna wannan aiki ne a matsayin cetar rai ya kuma yi kira ga al'umma da a ci gaba da taimakawa wajen wannan aikin
dangance da bada jini ga nan community mai iya gulgudu ba lahi amma duk da wannan kamar yadda kuka ce ne har yanzu akwai matsalar shi tabbas ko dono lokaci dan a yau ma an samu wadanda suka je suka tambaye ni jini yau sun zo jiya an zo mai duk da wannan zani kira dai ga al'umma shi ba da jini cetan rai ne ga yanda musulunci ya yi umarni cewa duk wanda ya cece rai daya kamar ya cece ran al'umma gabaki daya ne haka kuma wanda ya kashe rai daya kama ya kashe ran al'umma baki daya to ina jan hankali ga al'umma cewa su zo su bada jini bada jini ba wani abu bane wanda yake da wahala
dinka nan mai bada jini wani irin kalubale kuke fuskanta a cikin al'umma wasu suna fahimtar ko suna san ba sa fahimtar ku me za ka yi bayani akai
to gaskiya dangance da tabbas muna samu wannan matsaloli wasu ashe a kwatamta musu su fahimta wasu kuma gaskiya ba za su fahimta ba saboda wasu gani suke yi a basu dangance da lokacin da ake ciki kamar a dan basu wani abu wanda bai taka karaya karya ba alhali ni ina ganin kamar fahimta ce dai mutane ba su yi da yi ba tunda shi in aka ce ka ba mutum jini ka cece rayuwar shi ne kenan duk abin da za a baka ba zai biya ka ba kenan kawai kai fis billahi insha Allah Allah zai yi ba zai baka sakamako a gaba
wannan kungiya ta ku ta masu bada jini kun kai ku nawa
a takaice a kadan ga yanzu mun kai mu da mutanen da ya kai 100 muna da list ɗin mutane waɗanda suke.
Kowa na badawa.
Kowa na badawa.
Akwai maza da mata ne.
Mafi aksari maza ne, dan saboda ba da jinin mata lokaci ke gare shi magana ta gaskiya, amma mafi aksari maza ne.
To wani irin ci gaba kuka gani a aikin da kuke na ba da jinin?
Alhamdulillah, dangance da wannan gaskiya ai ana gani. Da ba haka bane hospital mai take. Alhamdulillah, avec les agents na nan hospital, saboda Allah iya gwalgwada aikin da ake yi.
Yanzu me sakonka ga waɗanda ba sa ba da jini da kuma masu badawa, duba da yanayin da ake ciki na matsin tattali haka na rayuwa?
To sakona gaskiya, mutane su yi hakuri, saboda Allah su zo su tallafa da jini. Volunteer ma haka nan ka zo ka bada, insha Allah za a ba mara lahiya ne. Tunda Allah ya sa da ba mu da banka doisan, an samu banka doisan, kenan in ka tashi bada ka zo ka bada jini fi sabilillahi. Kuma duk wanda ke bada jini ha, ko da wani dan matsala tangarda za ta same shi ya dan zubar da jini, ba ɗaya yake da wanda bai bada jini ba, saboda shi dama ya saba ba abin da zai damo shi. Amma wanda bai bada jini, inda ya samu dan tangarda da zai zubar da jini, to gaskiya sai kaga sai an tabe shi.
Masu sauraron mu, kada ku sha'afa, shirin lafiya uwar jiki ne ke zuwa muku daga nan sashin Hausa na muryar Amurka, kuma anan zamu dasa aya a cikin shirin, sai ku tare mu a wani makon don jin irin matsalolin da mata masu juna biyu ke fuskanta a jihar Maradi da kuma hanyoyin magance su. A madadin dukkan abokan aiki da suka taimaka don ganin shirin ya zo muku, musamman Mansur Sani, ni Hawwa Umar da na shirya na gabatar, nake cewa mu huta lafiya.
Madalla a gaida Hawwa Umar, yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar email.
Sakonmu na farko ya fito ne daga Sanusi Madatai da Magaram, da Yusufu Makeri Madatai, da Ilyasu Yakubu Digawa, da Yakubu Mai Aski Fadaraka. Suka ce salam BOA, hakika raɗin bulala ƙarin kuɗin litan man fetur ɗin da kamfanin man Najeriya wato NNPCL ya yi. Ba iya Najeriya kaɗai ya tsaya ba, har ma da ƙasarmu ta jamhuriyar Nijar, musamman a nan jihar ta da Magaram, domin tuna lamura suka so marin caɓe mana. Da fatan mahukuntan Najeriya da Nijar za su gaggauta ɗaukan matakin shawo ma talakawansu kan wannan matsala ta tsadan man fetur da ke shafar ɓangarori masu tarin yawa na rayuwar bawan Allah talaka. Sako daga Shehu Adamu Jau ya ce, ƙarin farashin man fetur da gwamnatin Najeriya ta yi ya sa kuɗin komai ya ƙara a Najeriya, wanda hakan ya ƙara jefa talakawan ƙasar tamu cikin halin lahaulaula kuwata fiye da wanda suke ciki. Wa'anya ba shugabannin namu suna son su kashe mu ba ne, in kwananmu bai ƙare ba? Sai sako daga Hassan Dogon Faci Batsari daga jihar Katsina ya ce, ƙarin kuɗin man fetur da kamfanin NPC ya yi a Najeriya ya ƙara jefa talakawa a cikin halin kakani kayi. Rayuwa ta ƙara tsada, hankali ya ƙara tashi. Wai don Allah, ina talakan Najeriya zai sa kanshi? Ga dai matsalar rashin tsaro, tsadar kayan masarufi, rashin yin noma da kiwo, babu zuwa kasuwar. Muna fatan Allah ya kawo mana mafita, domin a gaskiya shugabanninmu ba ta mu suke yi ba.
Kuma dalla a gaida Muhammad Baballa Hafiz, kafin mu yi sallama da ku ga takaitattun labaran duniya.
A ranar Alhamis ɗin nan, mayakan Hamas suka zargi Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu da yin kafar angulu ga samar da yarjejeniyar tsagaita wuta a yakin da ake yi a Gaza, kwana guda bayan Netanyahu ya ce Isra'ila za ta haɗa ƙarfin soji da tsayuwar daka wajen cimma buƙatunta. Wata sanarwa da Hamas ɗin ta fitar ta ce tattaunawa game da samar da sabuwar yarjejeniyar tsagaita wuta ba ta da wani amfani, tunda tuni ƙungiyar ta amince da wata yarjejeniyar da Amurka ta gabatar tun a watan Yuli. Dubban ɗalibai da sauran jama'a ne suka taru a ranar Alhamis ɗin a babban birnin ƙasar Bangladesh sakamakon cika wuta guda cir, tun bayan da wani yi gagarumin bore da ɗalibai suka jagoranta sakamakon wani tsari da zai riƙa samar da ayyukan gwamnati na lokaci-lokaci, ya hambarar da tsohuwar Prime Minister ƙasar Sheikh Hasina daga mulki. Hasina ta ranta a nakare ne zuwa Indiya a ranar 5 ga watan Agusta, bayan shafa makonni ana tashin hankali da ya yi sanadiyar mutuwar mutane sama da 600 da ya haɗa da ɗalibai. Kasar Heshi ta faɗaɗa dokar taɓacin da ta ayyana zuwa ko'ina a faɗin ƙasar, cewar wani mai magana da yawan firaministan ƙasar Gary Connell a jiya Laraba, a daidai lokacin da ƙasar ta yankin Caribbean ke gumurzu da ƙungiyoyin 'yan daba da suka kwace wasu ɓangarorin babban birnin ƙasar da dama, suka kuma fara faɗaɗa zuwa yankunan da ke kusa. An sa ofishin kula da al'umma na Heshi wanda ke babban birnin ƙasar Port-au-Prince ƙarƙashin dokar taɓacin a ranar 3 ga watan Maris a lokacin mulkin Ariel Henry.
Tuma sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na yanzu, sai kuma can an jima da daddare idan Allah ya kai mu za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. A madadin Hawwa Sharif da ta taya na gabatar da shirin, da Julie Leathers Gresham wadda ta haɗa shirin ta kuma ba da umarni, da ma injiniyan Madan, ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya. Yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin yau da gobe.